Manunia. Darabude daga ganin manyan jami'an gwamnati gaban kwamitin majalisar dattijan tarayyar Najeriya da ke bincike ya kai matakar da ƴan majalisar ke ganin a gaskiya fasin gaji da wannan walawala
da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa nan dan aikan shugaban kasa ne goben ya tafi ya ga dama duk zai kore su mu kuma ba mai koran mu
game da maganar matsalar tsaro a arewacin Najeriya kuwa to a gabanin arewacin Najeriya nake cewa sallah ce kawai ake ta faman yi babu alwala
yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yanda ake sai da gida a arewacin Najeriya wanda bai kamata ba
muna so ayuwa rashin tsaron nan zobe yadda duk dan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile
shi kuwa shugaban wata kungiya a Najeriya da ake kira One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya ka sai cewa yake hukumar custom a Najeriya ba ta kawo wasu sauye-sauye da taba suka iya yi wa kasar illa
an samu ci gaba wanda ya wanzar da alheri ga kasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da kasa take da bukata da hanyoyin shige da fice na kasa musamman bodoji irin na Sokoto, Kebbi da kuma ainihin Niger.
Wadannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin talin mu da za ku za a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk asubahin Juma'a bayan kun fito sallah shiri na 189 cikin jerin shirin manuniyan da kan warware muku dukkanin wata kulla kulla mai yuwa kullun kuma amma na kwankwasa kofar kwankwasar juna tsakanin jigajigan da iyar PDP a kasa ya sa gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya goge ministan Abuja ya samu wucin da yace ya lura da ya fi tsilla tsilla
muna ta masa wuta ne shi ma zai samu to yayi magana ne na fushi kuma sai ya samu muke na almara saboda bai kamata a mai da fushi da fushi ba mun ba mun abu saboda ga ba saboda wani abu mun kuka shi aboki kan mu haɗe ne kuma shi din ma muna fata zai duba cewa ba mun kai mun ki shi bane abokin mu ne kuma dan uwan mu amma idan aka ce abu ba daidai bane ba daidai bane mun aka ce abu ba haka yake ba tsari to ba tsari yake ba ba za ka ce a lokaci daya ka ce za ka zama akuya kuma ka zama rako ba za ka zama PDP ba ka zama APC dole ne a dauki matsaya
sai da kuma shi shugaban kwamitin majalisar jan tarayyar Najeriya da ke bin diddigin yadda ake kashe kuɗin gwamnati sanata Ahmad Ali Wadada daddagewa yake cewa a gaskiya alamu sun nuna akwai wata badakala
akwai office ɗin accountant general akwai Nigerian National Petroleum Company NNPC akwai office ɗin harajin ƙasa gaba daya wato federal Revenue Service. Akwai Nigerian Police Force da kanta, akwai Nigerian Immigration Service. Amma aikatan shige da fita, akwai ayyukan wurin su da suka ba wa waɗansu kamfanoni suke yi. Muna son mu san menene yarjejeniya tsakanin su da waɗannan kamfanoni. Nawa ake samu wa gwamnati? Duka ba su nan. Akwai Ministry na Tsaro, Defense, wanda Nigerian Army, Nigerian Air Force, Nigerian Navy ba kananan kudade ake badawa ba. Ku zo ku yi bayani ku kare kanku ga maganan da Auditor General ya faɗi. Dukan su ba su zuwa. Kuma wannan committee ba wai don nuna shugabancin ta ba, committee ce da take da manya-manyan senatoci a ƙarƙashin shugabanci na ina da tsofaffin gwamnoni biyar. Ina da tsofaffin ƴan majalisa irin su Abdul Lingi, committee ne da take a cike a ƙoshe da wanda suka kai suka san abinda suke yi to don me za ka mana wannan reni mu kuma ba ɗan aika ba ne da shugaban NNPC da shugaban NUPRC da na immigration da duk wanda na lissafa nan ɗan aikan shugaban ƙasa ne goben ya tashi ya ga dama duk zai kore shi mu kuma ba mai koran mu
game da maganar matsalar tsamin tsaro a arewacin Najeriya kuwa tsohon kakakin rundunar sojan ƙasar Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka shekamai ritaya ne daddarcewa a gaskiya fa akwai matsala
tana fama da matsala to amma arewacin Najeriya ya fi ko ina matsala musamman ma matsalar tsaro ta rashin aikin yi matasa matsalar tsaro da kuma rashin haɗin kai da sauransu
kai duk magana akan matsalar makamai yadda ake sai da su a iyakocin Najeriya me ya jawo hankalinka
a hakikanin gaskiya wato abin ya wuce diyan da kake zato matsalar tsaro ba dan komai ba saboda matsalar tsaron da ake da ita da kuma ganin cewar abin da ya kamata a yi ba a yi ba mutane sun dauki nauyin kare kansu to har sai ta kai ga yanzu ana sai da makamai da harsasai kamar yadda ake sai da gyada a arewacin Najeriya wanda bai kamata ba kai ka sani matsalar irin waɗannan abubuwa idan aka ba da makami karɓo shi matsala ce to musamman ma kuma su makami ka san abin da ake da su ko dai a jima wani ciwo ko kuma a halaka shi ko kuma a yi ɓanna to abin da ba mu so kenan dole ne na jawo hankalinmu kan waɗannan matsaloli da yanda za a ɗauki matakai na gaggawa a ga an yi maganin shi yanda arewa za a koma matsalar abinci matsalar tsaro da matsalar zamantakewa duk za su kawo
shi kuwa kakakin kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya ACF Professor Muhammad Tukur Baba cewa yake gwamnonin arewacin Najeriya ma fa suna da rawar da za su taka wajen magance matsalar tsaron da ta jefa Najeriya cikin wahala
tsarin mulki ya kayyade abin da gwamna zai iya yi akan tsaro don bai da rundunan sojoji da sauransu amma duk da haka mun kira gwamnonin nan su matsa shugaban kasa su ne ke ƙauyuka su ne ke jihohi su ne ke zaune da mutane su ne ke zaune da rashin tsaro don haka muna kira kullum muna jaddada musu muna nazartawa su tuna wa shugaban kasa ga abin da jihohin su ke ciki ko muna so su haɗa kai ya kasance suna magana da baki ɗaya abin da ke faruwa a Benue shi ke faruwa a Katsina shi ke faruwa a Sokoto shi ya tabarbare a Zamfara to kaga kuwa shi ya zo ya shiga Niger don haka dole a haɗa kai duk matakai da aka ɗauka a Katsina dole a ɗauka a Niger dole a ɗauka a Zamfara dole a ɗauka a Sokoto in ba haka ba matsalolin za su yi ta tashi ne daga wannan jiha su je wannan jiha in an kore su nan su yi muna so a yi wa rashin tsaron nan zobe yadda duk ɗan ta'adda ya zaga zai samu an shirya za a dakile duk wani abin nan nasa
game da ayyukan hukumar shige da fice a Najeriya wato custom kuwa shugaban wata kungiya mai suna One Voice Comrade Abbas Abdullahi ya kasa ne ke cewa hukumar ta kawo sauye-sauyen da kowa ke ta madalla
One Voice Development Initiative kungiya ce wacce take raji akan kare martaba da kuma jan hankalin gwamnati akan dukkan al'amari da ya shafi gina al'umma gina ƙasa da kuma jan hankali akan abubuwan da ya dace a takaice mun yi wannan zama ne musamman domin mu kira ga mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya duba akan tsari na gudanarwa akan abin da ya shafi ayyukan custom tun daga lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya ayyana controller general Mr. Bashir Adewale Adeyemi a matsayinsa na shugaba na custom an samu cigaba wanda ya wanzar da alheri ga ƙasa musamman ta fuskar tattalin arziki da kuma tara abubuwan da ƙasa take da bukata da abin da ya shafi sa ido da inganta tsaro akan abin da ya shafi bodoji da hanyoyin shige da fice na ƙasa musamman bodoji irin na Sokoto Kebbi da kuma ainihin Niger ba da baya ga haka ya samar da wani yunkuri wanda yake na tallafa wa al'umma ta ƙasa musamman cewa idan an samar da kayan abinci a sayar da su ga mabukata domin a tallafa shirin shugaban ƙasa wajen samar da abinci ga kowa da kowa wannan yana daga cikin abin da ya ja hankalinmu muke kira ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu duba da irin yadda wannan kwamiti a ƙarƙashin CG Mr. Adewale aka yi wannan samun cigaba to ya zama na wajibi da a duba yiwuwar yadda za a ƙara lokaci na aiki domin a ci gaba samun rangwar wannan tattalin arziki na Najeriya yana ƙara samuwa ta hanyar shige da fice.
Batutuwan da zamu iya bayyana muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka ceɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda haka dole mu rinka jaddada musu kada su shagala domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 966 ne su yi sallamar su cin kudirin da a kansu ne ake zargin suna danne kuɗi malala kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama ku musamman dai maman manuniya. duniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala kala ni isa lon na garin ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.